لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يوشا شبه جوة الربيع الأول جراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبول تريخ جزء 30 دبير ونرانا سايدو دي بشاتك جوة الآية نشكرا تدبول ديو دا قوم شا قدو كميلادية تكبير ميلادية zamu ci gaba da darasinmu a cikin babi na takwas cikin izziya a kan wato fasalin da yake magana a kan hukunce-hukuncen sakin aure. Mun yi rukunnan saki ya ce guda hudu ne, da shi mai yin sakin, da wanda sakin yake hawa kanta, da kuma wato niyyarsa ga lafazin ga faɗin lafazin saki ɗin, ya zama ta yanda ya faɗe shi da niyyar, ya yi niyyar ya faɗe shi ne ba saɓanin wanda aka tilasta ba. Sai kuma sharafi na hudu shi ne wani lafazi ne sakin yake afkuwa da shi. Wannan shi ne rukuni kai na hudu, to wanda shi ne a kansa za mu tashi. Mun yi rukunnan nan guda uku a cikin darasin da ya gabata. Wannan darasi kuma za mu cika da rukuni na ƙarshe, shi ne rukuni na hudu, shi ne al-laqabu. Laqabi au ma yaqumu maqamahu min al-fa'il, laqabi ko abin da yake tsayuwa a matsayin laqabi na daga aiki, wato laqabin da yake nuni da saki, ko kuma abin da yake matsayin laqabi ne, wato aiki wanda matsayin wannan aikin matsayin laqabi ne da saki. Domin saki ɗin ba zai baya afkuwa sai da laqabi ko abin da yake nuni gare shi. To laqabi shi ne za mu ɗauka na farko, yake fa amma laqabu, shi laqabin saki, fa yanqasimu ila sarihin wa kinaya wa ma adahuma, akwai ya kasu kashi hudu, ya kashi uku. Yace sarihi shi ne wanda yake bayyanannen lafazi ne da yake nuni da saki, wa kinaya da lafazi wanda yake na kinaya, wato yana ɗaukan saki, yana ɗaukan ba sakin aure ba, shi ne kinaya. Ma'ana abinda ake yin wato aka ko, wato ma'anarsa ba ta zamanto bayyananna ba, za ka iya ɗaukan abu ne mai fuska biyu. Wa ma adahuma, da abinda yake ba sarihi ba, ba kinaya ba, wato lafazi wanda ba shi da alaƙa da saki kwata-kwata, amma shi ma ana kirga shi a cikin hukunce-hukuncen lafazin da a cikin rukunnan saki. Fasarihu, lafazi da yake sarihi a cikin saki, ma fihi lafazin falahu ala ayyi wajhin kana, shi ne wanda yake da lafazin afalah, wannan kalma afalah sakin aure, wato fa da la da qaf, kamar yadda yake a cikin larabci. Ala ayyi wajhin kana, ko wanne wata fuska, misla ayya wa mithlu ayya qula anti talib, kamar yace ki sakakka ce, aw anti muballaqa, ko ki wato ki wanda ake saki ce. Kayar da mu hada at-talaq, to idan ya wannan ya bazu saki yana da mutunta, wannan qaulan wahidan ijma'in malamai ne, dukkan mazhabobin nan na fiqh sun tafi akan cewa idan mutum ya ce matarsa anti faliq, ke sakakka ce, ko anti muballaqa, ko ke abassaki ce, ko kuma ana faliqun minki, ni sakakke ne daga gare ki, ko kuma tallaqtuki, na sake ki, duk wani lafazi da yake komawa ya zuwa da ba lam da qaf, inda istiqaqinsa daga talaq ne, to wannan saki ne. Saɓanin wanda yake istiqaqinsa ba daga talaq ba ne, kamar muntaliqa, don daga intilaq ne, intilaq na tafiya, shi wannan hukuncinsa daban ne. Amma duk lafazin da yake talaq haka yake, to haka zalika abinda ake fassara shi da shi a wajen Hausawa sakin aure, don mutum ya ce saki, wannan sarihi ne a wajen Bahaushe. Tunda wato a nan wajen duk da yake malam Malkiya wajen suna cewa ba amfani da al'ada wajen lafazin saki, amma kamar yanda waɗansu malamai suka ce daga cikin su akwai al-Imam al-Qarafi ana duba al'ada al'ada Hausa aka ce saki kuma mutum ya ce matarsa ya sake ta ko sakakka ce ana nufin ya sake ta daga aure saboda kamar ɗan ka ci za a ba shi wannan hukuncin na cewa a sarihi ne a sarihi kan kamar da muka ji shine ga misalin sa talaq hukuncin sa kuwa shine saki yana afkuwa da shi ba tare da niyya ba ba a cewa niyya ba ta amfani ko da yake a aibin niyya ba kawai na faɗa ne a'a Allahumma ila illa idan ya tafsiri idan wato malami ne ko kuma ya san a kama-kama da siyasa ke fiye ce to ke sakakka ce ko na tafiye ce ya san yi ɗan alama a ƙaf ba ka ta rage rubutun ɗan rubutu ne ya yi ya rubuta ya yi fa wajen faɗa ya yi haka yadda ya huta da masifa ta ce dole siyasa ke ta to kaga a nan wajen ba za a ce ya yi amfani da lafazin saki ba tunda ba lafazin ya yi amfani da shi ba a wannan ba sarihi ba ne muna magana sarihi sai dai saki shi ne sarihi a wajen malikiya shi ne kaɗai sarihi wannan na fasin bin ijma'i wajen malaman shi ne wanda yake sarihun lam sarihun talaq kenan yake wala ya tafiro ila niyya baya bukatar niyya ba sai ya yi niyyar cewa ya yi saki da wannan ba in dai ya faɗa in dai ya riga ya faɗi wannan lafazin shi ne wanda ake ta kowa ko da wasa ya yi shi ke nan saki ya afku wa mutlaquha waqifatun in aka faɗi shi sakakka ba ka yi bi to ana ɗaukar sa a saki ɗaya ne ba za a ɗauke shi saki uku ba ko biyu in dai yace an tifali na sake sakakka ya a'a na sake ki ke wato sakakka ce ko kuma ke a bar saki ce shi ke nan ɗaya ne illa an yanwiya aksar sai dai idan ya ni inda ya yi niyyar sama da ya fi haka in ya yi niyyar da ya ce naka in ya ce naka ce ki sai shi ke nan yayin da suka ce to ka sake ka saki nawa sai ce a yi saki uku ne niyya domin ke na sake ka saki uku ne niyya to wannan za a yi amfani da niyyarsa amma in dai bai yi ba kawai ya yi ikilafi ne cewa ya sake ka to a matsayin saki ɗaya ne to wannan lafazi shine matabar maliku kuma shine matabar imam malik sauran malamai sun kara nufuzza guda biyu waɗanda suka zo a cikin alqur'ani domin ba da ma'anar saki shine alfiraku wattaraf in mutum ya ce matar ka farafa tuki na rabu da ke ko kuma tarah tuki na kyale ki na sake ki at-tasrih shine a tasirin shi ne kamar ka saki dabba ta tafi in ka ce wa matar ka tsarrafa ta tuna saki ki a wato na kani ki tafi to a wajen a sauran malamai wannan sai daga cikin sharihu talaq wajen Shafi'iyya da Imam Ahmad a bisa kauli da mazhabarsa amma su kuma malaman malikiya sun ce wannan yana daga cikin abinda zai zo daga baya kenan amma zahira ita ma ba ta bukatar niyya a tarajin malikiya da hukuncin duk ɗaya ne sai dai ake sanya waɗannan a hukuncin sarihu talaq ne ko ka kinaya ne shi ne suke saɓani amma hukuncin duk ɗaya ne ba ya bukatar niyya saki yana afkuwa in zai muke amfani da wannan lafazi da ni muka saboda alqur'ani an yi amfani da su a kawa wa idza tallaqtum an-nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna aw farriquhunna bi ma'ruf shi ne bakara ko a cikin kuma suratu talaq a aukare ko kunna bima aka famsi ko kunna bima aka fa idza balagna ajalahunna famsi ko kunna bima ma'ruf aukare ko kunna bima ma'ruf wa ashidu dawai adlan minkum a cikin suratu talaq kun ga a cikin nan an ce fa ko kunna lakum aka ce fa ko kunna duk dai ma'anar su shine saki saboda aka suka ce matsayin su tunda a cikin al-nafsi ne nafsi ne akan saki kenan tunda nafsi ne ya zama kusari domin annabi shi ne mala ta bi lugar rahu ba ya bi ta ba ya ba shi da wata ma'ana in ba wannan ba a wajen malaman usul nafsi ma'anar nafsi kenan saboda haka wannan ya nuna cewa waɗannan lafuzza su ma aka amfani da su suna daga cikin sarihu talaq a wajen jumhur a wajen malikiya ko suna cikin kinaya su zahira amma duk hukuncin su ɗaya cewa saki yana afkuwa tare da su ba tare da niyya ba ya bukatar niyya to mun jika tuna farko kenan as-sarih wato sahih al-madhhab laqadi wanda yake sahih wal kinaya fi ithman in shi ko kashi na biyu na rafi shine al kinaya wanda yake da fuska wanda yake da fuska biyu ko sama da haka ithman to shi kuma kashi biyu ne zahira akwai kinaya zahira wanda take ta wanda take a bayyane take saki take nufi dindin ki tana da wata fuska ta biyu wa khati'a wa muhtamila da kuma da take tana iya daukar saki kallahira wanda take zahira a bayyane mithl qawlika anti khaliya kuma kace wa matarka anti khaliya ki wato a wato ke a barra buwaci da ke domin a wato alhali shi ne wanda za ka ce rabu wanda aka rabu da shi ke wanda mara ke wanda aka rabu da ita ce au bariya ko ke barrantarka ce na barranta daga gari to kaga wannan kana iya yiwuwa cewa ke da yake mata ya barranta daga gari ta ya barranta daga aurenta sai ta kuma ala saki zai ce mutum ya barranta daga sharranta watakila masifafiya ce sai ya kuma ce an ki bariya ke barrantarka ce ma'ana yana nufin daga sharranta to amma annin ma'anar ta sun jaya to malikiya sai suka ɗauke ta kafirin jaya a ma'anar saki zahira ce akan saki don mutum ya ce wa matarsa ke kin barranta daga gari ko na barranta daga gari yana nufin barrantuwa ta aure wannan kasfarihi to matsayin ta hukuncinta kamar tarihi ce kamar labbayyanan nan la fadije fi annahu la taqbal da'awahu fi ghayr al-sala ba za a karbi da'awar ta cewa saki yake nufi ba ba saki yake nufi ba wato qada'an kenan la biyara kan biyan ka tsakanin ka da ubangijin ka amma akwai kan ka sai kara yake da abin da yake ne alqali wajibi ne raba aure domin zai ba ta hukuncin aksari saboda a tana da ma'ana wacce take zahira tana da ma'ana domin shari'a kamar ki aiki da nafsi ta yi aiki da zato mafi rinjaye a duka zato mafi rinjaye abinda wannan lafazi yake nuni shi ne saki daga aure to akwai lafuzza da dama da suke da irin wannan ma'ana kamar mutum ya ce wa matarsa ke haramtatta ce daga gare ni ko ya ce igiyar aurenki tana wuyanki ta zama ce mata igiyar auren tana wuyan ka to babu gari ta komai da kenan da baki ko ya take ta kenan to duk wannan a wajen malikiya baya bukatar niyya kamar tarihi ne kinaya ce zahira kinaya ce zahira ko kuma yace ke a waje na tamkar lamun alhazzi lamun alhazzi ko ya halatta wato yace baka halatta gare shi ba kenan in baka halatta gare shi ba ka haramta gare shi kenan in ka haramta gare shi ne ya haramta ne ka haramta gare shi wato alaƙar aurakayya ta haramta tsakanin su sai kuma ba a buƙatar niyyar ka malikiya sun tsananta a babin fiqh sauran jumhur ko suka ce sauran malamai ko suka ce a ta'an ne sai an in dai ba sarihi ya faɗa ba in dai kinaya ce ko zahira ce sai an tambaye shi niyyar me take nufi sai a gaskata shi da kuma malikiya sun tsananta a kan wannan don haka mutum ya kiyaye irin wannan lafuzzan a wai muhtamila kashi na biyu na kinaya ita ce mai daukan fuskar tana iya daukan fuskar saki amma ba za ta dace akan daukan fuskar saki ba mislan izhadi kuma yake mata tafi to amma idan yake izhadi ila ahli tafi gidan wannan kinaya ce zahira ko muhtamila muhtamila ce aka suka yi mafi akan ta muhtamila yake tafi gidan ku da mutane ne yana nufin kanta tafi gidan ku ki ga yake fada وانصرف في بلدنا فتقبل دعواه في نفيه وعدده تعناه ان قدرته انا كربان دعوته وجن كوري والسكي وعدده بعدد الفتن بيكي نفي فاذا ادعى انه اراد الطلاق اذا يدعى وجه وسكي نفي فالمشهور انه يكون طلاقا فابن جنس مشهور اما الابا شيني a wato za a ɗauke shi a matsayin saki a waɗansu kuma sai kuma a mataba kaunin da yake cewa ba za a iske shi a matsayin saki ba a koda ya nufi sakin wanda yake kauli ne wanda yake a sabanin mashhur ba a fatuwa da shi tunda kira yake da yake daukar saki kuma yake saki yake nufi ita za a iske shi a matsayin saki kenan. To duk wannan idan ya zamanto cewar a da shi sahihi da kinaya zahira da kinaya muhtamila dukkaninsu idan akwai karina kariya za ta iya amfani kamar alal misali mutum yana rike da matarsa ya rike ta sai ta ce ka sake ni sai ce to na sake ki sannan za ka ce sakin aure ne sai ka dama abin da kake so ka yanka jikau shi kenan ai ya fiya sake ni da koma gida ba ta san zaman sai ta Allah ka da take ina rike da hannunka take in sake ka na sake ka to nan wajen ba za ka ga magaran ta ba karima za ta mata amfani amma ina da ina da rike da hannunka ba ka ce ka sake ni ba ba ka ce komai ba sai ce to na sake ki dai yake sai ke na sake ki dai na sake ki dai in yake na sake ki dai wata kila za a iya ɗaukan cewa akwai ihu kuma amma sai ke na sake ki ba ka rinka tambaya ba to nan wajen wanda za ka amfani shi kan yi tsayar da rike da hannunka ba ka tambaye shi ba shi kai yake ya tafi fato don ba mu kamina me yake ya faɗa ka tafi ta mana in dai kuma yake tafi ka tafi in dai kuma yake tafi hannunka ka tafi ta amma ka ce na tafi akwai abin da ake yi shi yasa ba ki amfani da wannan kalimar ba idan yana rike da hannunka yau ko kawai kake ka ce na sake ki saki ya ku sabani in ka kan tuntun ki kace kawai ki kace dan Allah ka sake ni Allah yana rike da hannunka sai yace to na sake ki nan wajen da ta amfana nan wajen saki bai akku ba to la ka kai a ko kuma idan aka tilasta shi idan aka tilasta shi har ya amfani da sarihi lafazi na talaki yace na sake ki bayan dama an sanya masa mutane su shaida a kansa an yi masa tahdidi idan bai sake ka ba wala muna ne sai shi wanda muka ambata a cikin wancan darasin namu akan talaqul mukra shine ko a ce za a taba lafiyarsa ko dukiyarsa ko a ci masa mutunci alhali kuma shi mutum ne wanda yake da mutunci kamar a ci kuma kwalarsa a cikin jama'a ko makamancin wannan mun kawo misalan sa a wancan darasin to idan bai tilastawa sai ya faɗa yake na sake ka ko ko mata ta ta kakkaci to a nan wajen a karimar cewa kila ta ta aka yi za ta sa wannan sahihin ba zai aiki ba to ba idan sahihi bai aiki ba ballantara kuma wanda take kinaya ko da zahira ce ko mustalala wa amma ma yakunu maqamal yaqdi qalwa abinda ku yake tsayawa a matsayin lakabi da saki to nau'i daban-daban ne minha daga cikin nau'in abubuwan da suke ayyuka da suke tsayawa a matsayin saki a matsayin lafazi da saki al-isharatul mukmina wato ishara wadda take mai bada ma'ana mai fahimtar cewa saki ake nufi wa hiya muqaddaratun min al-akhrat fi talaq to ana karbata ana aiki da ita daga wajen wanda yake daidai a wajen saki daidai idan yi amfani da ishara wadda ta kowa ya san saki ce ta wannan saki ce akwai ishara wanda take ba wani musamman ta wanda yake gani a cikin yaran bebaye to in yi amfani da wannan to za a yi tawakkufi sai an tabbatar da kwanciyar niyya a saki yake nufi sai an tabbatar a idan aka ce mata in aka nuna mata kwanciyar abin da fa kake nufi ta kace nan matar ka shi ke nan ta ba ta ji yake a ba haka yake nufi ba kamar ya faɗa abin da kowa ya san saki ne daga ishara ba sai an tambaye shi me yake nufi ba to da kana bambancewa to idan ishara ta zo daga wajen wanda yake ba al-akhraf ba fa wanda yake ba daidai ba idan wanda yake ba daidai ba yin ishara wanda take kuma tana nufi a tana nufi ga a kalamini wato ga sakin aure to shi ma haddashi shi ma hukuncin duk ne da kalamar akhar shi ma da shi da wanda yake wato al-aqrab dukkan da dubi da wanda yake ba dubi ba in yake kuma tsaka da ishara isharar kai dan mutum ya haka ya nuna mata cewa har haka din sai ya yanka shi shikenan yace tsakanin su ne mata ishara tsakanin ka da ita wannan auren ba koda da dubi bane idan ya faɗa take ya ku to aiki na farko kenan wani ya ci ka da talaqi daga cikin abin da yake ake ba shi hukuncin lafazin saki rubuta saki idan qadiri ala nukki daga wanda yake da ikon ne furci fa in kataba kitaba bi talaqi wa huwa ajil ala talaqi wa qala in ma katabahu idan ya rubuta saki shi wanda yake da iko ya magana sai ya rubuta saki a rubuce wa huwa ajil ala talaqi yana mai azama yana mai yanke akan ya yanke ya zartar da saki din wa qalihi ma katabahu ka abin da ya rubuta zai tabbata akan sa in saki ɗaya ne saki ɗaya in saki biyu ne saki biyu saki uku saki uku abin da ya rubuta zai tabbata akan sa domin wannan aikin naka tamkar naka dini da yi inda ya yi azama a kai inda ya riga ya yi azama ya yanke kan cewa abin da dini kenan saboda alkitaba idan dai mustabila ce a cikin ayyuka akan a cikin takarda ko a bango wanda yake zaka iya karantawa ba kamar yayi a cikin iska ba in yi rubutu a cikin iska ko a cikin ruwa shi wannan an san ba da a ba shi hukuncin alkitaba ba wa in katabahu ghayra ajil idan ka yi rubuta sakin ghayra ajil ba wanda ba a matsayin ya riga ya yanke ba a kasance ba har ya kasance ya yanke a kan cewa zai yi ba wato yana rubuta ne domin yin shawara yana tunani zai yi sakin nan ko ba zai yi ba ita ta ce masa ya rubuta to ga shi ya rubuta amma yana tunani sai ya shawartuwa ne sai ya gawa ne falahu yarduhu to zai iya dawo da littafin zai iya dawo da wasiƙa da takardar sakin zai iya karba ya ce a ya fata malam ya bulu bin mara'a matsawar da ita gare ta ba in yi ita gare ta shi kenan kamar ya rubuta yana shawara ya ajiye karkashin matashi ta zo tana gyaran ɗaki sai ta gani ta karanta ta sa hannun ta girji shi kenan saki ya kun ji tafsirin dama an yi tambaya kwanaki na ce akwai tafsir wajen sha'anin alkitaba wajen rubutu da saki ba daga mutum ya rubuta ba ne saki yake afkuwa bayan zama hoho to sai ya zince shi walau aka da talaka da ɗan jihin jahilan min ghairi taraddud idan mutum ya tallace yin saki a cikin zuciyarsa jahilan yana mai yanke hukunci min ghairi taraddud ba tare da taraddudi ba fa fi wuqu'i talaqi alayhi bi mujarrad dhalika riwayatan to a cikin afkuwar saki a kansa da mujarradin wannan wato kudin da ya cikin zuciyarsa akwai riwaya guda biyu riwaya a cikin matsabar Imam Malik riwaya ɗaya ta ce saki ya afku riwaya ɗaya kuma ta ce a saki bai afku ba da wanda ya lafazi da shi ba wanda yake shi ne ya fi ƙarfi saboda lafazi saki yana daga cikin ibadar da ake islafin ta da ke daga cikin ayyukan lisani ko abin da yake tsayawa a makaminsa ayyukan zuciya ba ya tsayawa a makaminsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufi an ummati inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ya yafe mu wannan al'umma tawa abinda take zancen zuci da shi matsar ba su furci da shi ba ko kuma su aiki da su furci da su ba to shi yasa ko da yake malamai suna cewa shi kansa zancen zuci din martaba ne akwai zancen zuci da ake riko da shi ba ko zancen zuci ne ba a kama mutum ba maratibul qasdi khamsun hajjatan dakaru fa khafirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi azmun wa qasdun kulluha rufi'at siwa al-akhir fa fihi al-aqd qad waqa'a martabatan nafi guda biyar ne haji shine abin da zai karfa a cikin zuciyarka wa khafir shi ne wanda ya fi karsuwa ya zama to ya zo ya sake zuwa na uku hadisin nan ka zanta zuciyarka da shi nayi ne yalihi azmun yalihi qasdun sai kuma nufi wa azmun shi ne kai azama ka yanke yin abin za ka kullu harfi a dukkaninsu ba aka an ɗauke su a cikin shari'a shi wal akhir sai na ƙarshe shi ne al azmu kai azama ka yanke ba ka so ka rabu abin za ka yi shi saboda haka waɗanda suka ɗauka cewa saki ya auku watakila wannan abin suka duba nan da kuma suka ce saki bai auku ba za su duba zuwa kan cewa wannan ibada ce wadda take tana kai da hukuncin talaffuz ga ita idan mu ce kama aka faɗi daga cikin arkanin daga cikin hukunnan saki al-lafdu ba ce ni ba ce niyyar saki din ba sai dai kawai aka ce niyyar talaffuz niyyar saki din yayin da ya talaffuzi da shi ana bane ba na buƙatar ta to wannan shi ne abin da ya zo akan hukuncin akan arkanin salat rukunnan saki guda hudu sai kuma malami ya tafiya zuwa ga wani farashi da yake da alaƙa da saki ya ce wala yajuzu an yatazawwaja rajulun ra'atan liyuhillaha liman tallaqaha salata ba ya halatta ga mutum ya auri wata mace domin ya halartar da ita ga wanda ya sake ta saki uku wala yajuzuha dalika wannan auren nasa da yayi ba zai halatta ta ba shi ne a kaiful mustahar dan tauri da aka ɗauki hayarsa wato ɗaukan kawai da aka ɗauke kamar da ake ɗauka kawai ɗan kawai zai yi barbara to shi ma haka aka sa masa wannan mummunan suna saboda ya yi abin da shari'a ba ta yadda da shi ba shi ne aka ce masa nikahu tahlil auren halatta mace ga mijinta na farko kuma ake ce ma wanda ya yi almuhallil mai halattawa shi kuma wanda aka yi masa haka almuhallalila abin da ya sa nan ma ne yake wala ya juzu bai halaka da yake haka ba saboda kaba'ir ya da cikin kaba'irin dunub domin la'anar Allah ta zo akan wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi ya ce la'ana Allahu al-muhallil wal muhallalila Allah ya la'anci wanda ya je ya auri mace don ya halatta ta da mijinta da yake ta kashi saki uku wal muhallalila da wanda aka halatta ta gare shi shine mijin da farko wato idan mutum ya saki ma kansa saki uku na alqur'ani Allah ya sai in talaqaha fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghayra idan ya saki ka saki na uku to ba ta halaka a gaishe har sai ta auri wani mutum daban sai ta auri wani zawjan ghayra wani mutum na daban sunna kuma ta bayyana cewa auren ma idan aka yi sai an tayar an sadu kuma saduwar ta zama ta shari'a ta yadda da ita shine a akwai yadda ta auri ta alqarabi sai da ka je sai ka dawo a rifa'atul qarabi ya take ta sai ta je ta auri wani sai ta kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce rasulullahi ita dai araba ta da shi ita ne yasa sai ka rike a dogar mayafinka ta ce rasulullahi ɗan mutunka abinda yake da shi kawai wannan ne a gudun sai annabi sallallahu alaihi wasallam mace ta ji an taɓa hakinta ba ke lafiya sai ce la Allah kina so ki koma wajen rifa'a ne ya ce la hatta ta zuƙi usailatahu wa ya zuƙa usailataki ya ce ba zai yiwu ba sai kin ji daɗin sa shi ma ya ji daɗin ki to shi sai malamai suka ce da wannan hadisin ya nuna cewa idan aka yi auren ba zai ba za su sai ma tukuna dole an yi an sadu an tare ko mijin ya sadu da ita kuma saduwa wanda shari'a ta yadda da ita saboda haka idan ya sadu da ita a cikin haila wannan ba ta saba na saduwa ba ta yi ba sai a cikin sarki ita ce saduwa da shari'a ta yadda da ita to sannan in ya sake ta sai ta halarta ga wancan na farkon to wanda ya ce a mijin ya auri mace saboda ya san ya san irin soyayya suke tsakani da yara da sauran sai ce bai taimaka sai je aure ta da haɗin baki da mijin cewa bari in je aure ta sai ka ce da dawo wajen ka. To wannan shi ne al-muhallil. Ko kuma ya haɗa baki da matar ya ce ki zo mu yi aure, in na aure ki shi ke nan sai in sake ki. Ka ce masa ko kuma zan aure ka sannan ka sake ni don kuma gidan mijina, ya ce ya yarda da wannan sharaɗin. To wannan ko da ta sura ce daban, inda suke ittifaqi tsakaninsu muhallin ne. To amma idan mijin farko bai sani ba, shi ne kawai ya ce ban yi wannan. To wannan shi ne malamai suke saɓani. Zahirin sa muhallin ne duk da mijin farko bai sani ba, tahlil ne. To amma waɗansu malamai daga cikin su akwai su Sheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya suka ce wannan taimaka ma ɗan uwansa ne. Ya taimaka ma ɗan uwansa ne kuma tun da babu muwafaa ba a haɗa baki ba kan a saɓa ma shari'a. Ba haka baki ba kan a saɓa ma shari'a, ya yi ne shi a kan kansa don ya halatta ta ga wancan. Suka ce to wannan sura ta halatta. To amma wannan kaunin da yake ne saboda gaskiya zai iya buɗe ƙofar barna ya kai ya zuwa da sadduk da ra'ayi. Duk da yake babu haɗin baki, sai a san yadda za a yi. Wani ya zo ya ce to ga ittifaqi za mu ga wallahi ga irin halin da nake ciki, ga irin halin da nake ciki, to ai ba ko da ko ne. To Allah zai san me na fita. Nan ko ya yi ne don ya ɗauki hannu kuma ya ɗauka sai dai ya aure ya saki ta. Kaga za ka ce sun yi hila, to duk wanda ya yi hila ya dabara ya saba ma Allah, to tamkar masu sura na Asabar ya zama tamkar Bani Isra'il. An hana su su yi sura na Asabar, sai ba su yi sura na Asabar ba, amma sai suka yi rami wanda in kifaye suka shigo kashe gari ranar Lahadi sai su je su kwashi. Ba su yi sura na Asabar ba, a yanke sura na Asabar ne ba a yi ko to shi ta nan bani ba. Amma ranar Asabar kifin ya taru a wajen, sai ranar Lahadi sai su je duk sai su kwashe shi. Saboda haka ba saba ma Allah sai a zahiri ba, amma a tasbi galle abinda suke saban Allah ne. To wannan shine ake ce mahila, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahillu maharimallahi bi adna rahiya, kada ku haramta, kada ku halatta abubuwan da Allah ya haramta da wani kaskancin da ba a san da ba ra kawai wannan. To wannan idan mutum irin wannan ba ya halatta mutum ya haka, wala yahillu hadhalika, wannan ko baya halatta ta. Idan aka yi wannan auren, in aka yi auren kashe wuta, wannan auren da ake na kashe wuta, idan aka yi wannan baya kashe wuta, baya halatta ta daga wancan. Ko ta shiga sai a raba wancan auren, ta dawo ta sake yi ta dawo tukuna a cikin auren nata, sannan ya sake ta. To amma idan ita ma take sake niyya, ita ce ta yi niyyar kashe wutar ba tare da sanin mijin ba, ba tare da sanin wanda ya aure ta ba, ba ta gama ta jiki kan sake, ko da kuwa kullum ɗin za ta don kullum ma sai ya yarda, sai ya yarda. Idan matar ta kuma nufi ita ce ta shirya abinta, ta tsara abinta, a za ta je ta san yadda za ta yi ta fito, to wannan babu laifi. Tunda ba ita ce a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu kaysal musta'ar, Allah ya tsine wa dunsurin da aka dauke shi, dunsurin da aka dauke shi haya ya ira wa dukkan hadita. Ita ne hukuncin da zai haukanta, inda ba dunsuru ba ce, ba namiji ba ce. Wa yusarru qabla al-bina'i wa ba'da, shi wannan aure da aka yi na tahyin na halatta mace ta koma zuwa ga mijinta na farko, ana fata shi qabla al-bina'i, kafin a tare wa ba'dahu da bayan an tare. In aka yi wukufi a kansa, alƙalin zai baka auren. Ko da an tare kuwa, ba za ta yi an tare a tushe kenan, tunda an tare a san hahashi a san da za a gyara ba. Don asalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi, kuma annamu yastabil fasad, abinda aka hani a kansa yana hukunci a kan fatin abinda aka yi a kan wannan abu. Auren da ya yi kuma in ya saki ta ɗin, ta hamil ɗin ya yi, sauran kuma wannan kuma ne fantara nan za ta je ta hadda Allah. Sannan za ta je ta hadda Allah. Kamata irin wannan mutane su karɓi abinda Allah maɗaukakin sarki ya hukunta. Tunda da ke abinda Allah ya sa musu makaraja ba. baki abin da Allah ya sanya musu makaraja ba duk wanda yake saki na sunna kamar yanda Abdullahi kamar yanda Abdullahi ibn Abbas ne yake fada cewa ba duk wanda yake saki na sunna ba zai nadama ba amma kawai mutum ne shi an fukata shi shi za a yi ma wannan shi ke nuna kama ya saki matar sai ke saki dari ma sannan kuma daga baya zai ce ai ya ji ma malamai suna cewa irin wannan sakin bai yi ba wannan din ne ya ce nan abin da malamai suke faɗa lokacin da zai je sanar da malamai suke faɗa ba to saboda haka wannan abin a jikin wannan Allah ne a abi shari'ar Allah wai ko suka ba da ruwa da hal musamma idan har idan sai bayan an tare a karfa ka aura fala hal musamma to abinda aka ambata za a baka maka da kifi a baka wato an yi wannan aure na kashe gobara shi kuma abinda mijin aure ne sai aka gano wannan auren amma sai bayan fa'a da an tare to sai a raba auren amma sadakin da aka yanka mata za a baka kayanta tunda ya tare da ita ومن طلق امرأته ثلاثا ولم يفتما تتفكي أكو لم تحل له بملك ولا نكاح كو باتا حلتا أجريشي بملك بيريكا أما تروا أكو ينجسا ولا نكاح ولا يريك يتدى أما تروا ما تفتا أولي حتى تنكيها زوجة مغيرة حتى تأور ونمجن ونمجن دبن باشيبا wani shi wanda muka ambata wanda zaka ran alqur'ani ya nuna fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra wanda yake kuma ta saki uku wannan fara'u ya saki ta ne a saki uku a majalisi daya yace ke ta antifaliq na saki ko kuma yace na saki ki saki uku ko kuma ya saki ka saki daya sannan ya dawo da ita sannan ya sake sakinta ya dawo da ita sannan ya sake ta na uku to shi kenan ya sake ta saki uku amma in ya sake ta saki daya kada cikin idda kafin ya dawo da ita sai ga da karawa ya ce da na biyun nan ma ta fara biyun ba ta gama wannan idda ba ne ta ga na ukun nan ma duk ki tafi to wannan a wajen jumhurin malamai wajen malikiya da take uku bai yi ba idan take domin sakin na biyu bai yi da na uku ai ba matar sa bace a lokacin tunda ya sake ta sai ya dawo da ita sannan sakin zai afku amma halafiya sun ce saki ya yi don haka in siyasa idan mutum ya irin wannan ma gaskiya da aka tawakkufi a kan cigaba da zama da matarsa saura akwai daga cikin malamai da suka yi hukunci a kan cewa take uku ya uku musamman ganin kan cewa arraji'iyya za ta ci gadonsa duk da yake siyasan da suke yi sun ce ba mata ba ce sakakka ce amma saki ne raji'i wanda ake maka saki raji'i na komi matsayin mata take to don haka yi wani in siyasan idan mutum wannan sakin ya ɗauke shi a saki uku wannan matsala shine hukuncin wannan shine matsayin jumhurin malamai kan kamali yake da Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad rahmatullahi alaihim gabaki da Al-Zahiriyya sun saba a wannan kuma wannan da nake a wannan shine matsabar a cikin sahabbai haka akan wannan suke a bai Sayyidina Umar a zamaninsa ya hada sahabbai akai saboda haka ijma'i ne na sahabbai tunda ya zartar da shi akan hukunci nasu hukuncin da ya yi zahiriya sun ce saki uku inda lafazi ɗaya ne matsayin saki ɗaya yake ba za a ɗauke shi a matsayin saki uku ba kuma tare da su akwai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya da almajiransa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kuma a cikin malaman zamanin nan akwai su Sheikh al-Albani akan wannan ra'ayin Allah ya cikar su to wannan matsala ce da wato tana daga cikin matsalolin da wato malamai sukan yi magana a kansu musamman a wannan zamanin kuma da dama saboda ganin karfin yadda su Ibn Taymiyya suka yi suka intisar gare ta waɗansu daga cikin malamai suna fatawa da ita. Amma a sahihin magana wannan kaunin nasu da'if ne, suna da rauni. Abinda yake sahihi shi ne matsabar jumhur. Idan mutum ya saki matarsa saki uku da lafazi ɗaya saki uku ne. Imam Bukhari ya yi tabwib a kan wannan. Daga cikin dalilai da suke nuna haka akwai hadisin Umar al-Ajlani wanda ya yi li'ani tare da matarsa. Tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi, sai ya rantse ya ce ya sake ka saki uku a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam banda ya raba tsakaninsu. Haka dalika hadisin Fatima binti Qais cewa mijinta ya sake ta saki uku, saki na ƙarshe na uku. A riwayar akwai ihtimal cewa saki ne na uku, akwai ihtimal din cewa gaba ɗaya sake ta saki uku. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya mata sukuna ba, wato ba da hukuncin wanda take sakinta ginannen saki ne, yankakken saki ne, ba rajiki ba na komai. Wanda ya nuna kan cewa sakin da aka yi ɗin da kalma ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi hukuncin saki uku. Abinda ya kawo istibari ga rufi wanda suke cewa saki ɗaya ne shi ne hadisin Ibn Abbas a cikin Sahih Muslim cewa saki a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da khilafar Sayyidina Abubakar da shekara biyu ta khilafar Sayyidina Umar saki uku a matsayin saki ɗaya ne. Sai Sayyidina Umar ya ce mutane sun yi gaggawa akan abin da da an sanya musu, wato su yi shi a hankali, to bar mu zartan musu da shi. To sai wannan sun yi nuna cewar wato Sayyidina Umar shi ne ya ce a yi saki uku ɗaya, wato shi ne ya zartar da saki uku da lafazi ɗaya a matsayin saki uku. Amma a zamanin Sayyidina Abubakar da Umar saki ɗaya. To shi jam'ur sun yi jawabi a kan wannan hadisa. Ta Sayyidina Umar abinda yake nufi da yake cewa al'amarin da suke a ta'anni shi ne idan mutum a wato ya yi saki tun kafin iddar ta ƙare ya sake yin wani sakin. To wannan shi ne yake muzartan musu da shi a matsayin saki uku. A shi ne yake da a matsayin saki ɗaya ke a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne da shi hukuncin saki uku. Amma ba a kan mutum ya saki da lafazi ɗaya ya ce saki uku ne ba. Kuma akwai dalilan da jama'ar suka yi wannan. Na farko dai fatawar Ibn Abbas. Shi kansa Ibn Abbas akan cewar fatawarsa akan cewa saki uku a matsayin saki uku yake. Akwai wanda ya zo ya ce mata saki matarsa saki ɗari. Yace ka saba ma Allah a saki uku matarka ta rabu da kai. Shi kuma kashi 97 sabo ne da kai ma Ubangijinka, ko baka ji tsoron Allah wanda ya tsoron Allah sun ya maka mafita ka rabu da matarka. Wannan fata ce ta Ibn Abbas. Sauran hadisai da suke kawowa akwai hadisin Mahmud Ibn Labid a cikin As-Sunan. Ibn Hajar ya kawo shi a cikin Bulughul Maram. Shawarar mutum ya saki matarsa saki uku sai yi nadama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce nawa kake nufi a cikin zuciyarka? To ya kake nufi? Ya ce eh, ɗaya yake nufi ya Rasulullah. Sai ya ce to ka dawo da matarka. Wannan hadisin malamai sun yi magana a kansa. Da farko babban magana da suka shi ne kan cewa Mahmud Ibn Labid ya rinu. Abinda kawai ya tuna daga rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi, na tuna da kukkura baki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fesa ruwan bakinsa a fuskata. Abinda ya tuna kiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da cewa wani riwayar hadisi da gare shi ba. To irin wannan idan yi riwayar ta mursala ce, riwayar ta a matsayin sahabi ne cewa ya da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma hadisin tabi'i ne. Idan tabi'i ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu, a wajen malaman hadisi ne mursal. ma'ana ba a karfana daga cikin nau'i na hadisi da ifi ta kama abin da zai karfafa shi. To wanda zai cikin bukatar zurfin bayani Ibn Hajar shi kansa da ya bayani akan wannan yake abin da ya sa yi saboda mutane sun yi taimaka tambaya kan yi bayani akan wannan matsala. Sannan ɗaliban ilimi ku koma ku karanta littafin tafsirin Abwaabul Bayan na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti. A ƙarƙashin ayar nan ɗin tallaka hafala ta hulu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghayra, saboda yayi dogon bayani akan wannan mas'alar. Don haka dai akan abinda muke fatawa da shi kenan, akan abinda jama'irin malamai suke fada suka tafi a kai. Duwan da ya saki matar sa saki uku yayi, ba ma cewa mutum ya saki matar sa saki uku saki ɗaya ne, kuma shi aure ana ihtiyati a kansa, ana tsantsani a kansa. Domin al'asal fil furuj al-hurma, asali ba za ta kai alaƙa da mace ba sai da yaqini, asali ba za ta kai alaƙa da mace ba sai da yaqini. Saboda idan kana tare da matar ka kana da yaqini akan cewa matar ka ce, idan ka saki ta saki uku da kalma ɗaya ta yi ta zaman to kalma da saki ɗaya ne, ta yi ta zaman to saki uku. To tunda al'asul a cikin al-furuj shi ne al-hurma, kai ihtiyati ta ɗauke shi a matsayin saki uku, don ta yi ya zaman to ba saki uku ba ne kuma kana zama tare da ita kana cikin aikata haramu, ta fi ‘ya’ya a matsayin shigo. Saboda haka mutane su yi mutum ya ihtiyati, kowa ba abin da zai sa mutum ya ce zai saki mata ta saki uku a lokaci ɗaya in ba rashin bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Bai halatta ba kai saki a sama da tsaya, kuma bai halatta ba kai saki a cikin tsarkin da ka saji da matarsa, bai halatta ba kai saki yayin da take haila. Duk wannan abubuwan da suke yi za mu ga wani lokaci sai an zo an faru da sai ka ga an ce ai mata ta zo take ta tuna ai saki na biyu da ya mata lokacin tana al'ada ne, kuma ya an ce waɗansu ai malamai sun ce saki da ake cikin al'ada saki bai yi ba, saboda haka ai sakin ma gaskiya ba uku ba ne biyu ne tunda ɗan na biyun bai yi ba. To babu zancen wani gaskiya suke yayi abinda makarin jihar kenan a cikin karatunmu, ba wanda ya saba a kan wannan illa waɗanda suke bai halatta aiki da saɓaninsu ba, saboda saɓaninsu ya saɓa ma nafsi na annabi sallallahu na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. To malam ya ƙare hukuncen saki abinda ya rage ina ganin lokaci ba zai ishe mu ba mu fasalin ƙarshe, wanda da na yi fatan akan cewa mu ƙare shi. Daga nan mun zama da sha'anin aure da saki sai mu shiga babu nasarar ciniki, kama za mu jinkirta sai a darasi na gaba insha Allah sai mu yi akan ar-raja shi ne hukuncin komai insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وعد الله باين كيف صلاه يوم امس تنبيه.